بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na talata wanda shi ne yammacin biyar ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1441 wanda ya dace da ranar 28 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2020. Muna ci gaba da tattaunawa ƙarƙashin matashiya ta mafarki. Wannan shi ne darasi na tara insha Allah daga cikin jeringe waɗannan darasa Allah Ubangiji ya samu dace. Kafin mu je da nisa, ina so ne amfani da wannan dama na mika ta'aziyya a madadin ni kaina da kuma ƴan uwa ɗalibai waɗanda muke tare da su a nan makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya dake nan Zaria a Nigeria, makarantar Malam Albani Marigayi, Allah Ubangiji ya gafarta mishi. Ina so ne amfani da wannan dama na mika ta'aziyya zuwa ga ƴan uwa, iyalai da kuma musamman malaminmu wato Malam Abdulwahab Abdallah wanda aka fi sani da suna Imamu Ahlus Sunna wanda ke garin Kano. Ina masa ta'aziyya shi da sauran iyalai da ƴan uwa sakamakon rasuwar matarsa Malama Halima Shitu wacce ta rasu a jiya, kuma aka yi mata jana'iza a yau ɗin nan talata da safiyar nan a birnin Kano. Ubangiji Allah ya gafarta mata, Allah ya sa mutuwa ta zame mata hutu, Ubangiji Allah ya mata rahama, Allah kuma ya ba iyalanta hakuri da su da sauran waɗanda abin ya shafa, Allah ya sa mu mu cika da imani. Wannan kenan. To, a cikin wannan matashiya da muke tattaunawa game da mafarki, an iya tunawa an yi maganganu kala daban-daban a darussa da suka gabata har guda 8. A wannan darasi na tara da wanda za su biyo bayan shi insha Allah, za mu yi magana ne kawai akan usulut ta'bir da aqsamut ta'bir da kuma qawaidut ta'bir, wato ka'idoji da tuwasa da rabe-raben yadda ake fassara mafarkai yanin insha Allah. Allah Ubangiji ya samu dace. To, abu na farko shine magana akan usul na ilmut ta'bir, waɗanda galibin maganganun da zan yi a nan zan ɗauko su ne daga maganganun al-Imamu Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi, waɗanda ya yi musamman a littafin shi na I'lamu ko A'lamul Muwaqqi'in, bisa sabanin yadda ake karanta sunan littafin, wallahu a'lam. Ibn Qayyim ya yi maganganu masu tsayi, amma ina so zan tattakaita mana su ne a ɗaɗɗauko mana wasu daga cikin ru'us ɗin su insha Allah. Farko dai yana da kyau mu san cewa shi fassarar mafarki gabaki ɗaya ana gina shi ne akan al-qiyas wa tamthil da al-i'tibar. Al-qiyas wato shine analogy, wato gwada wani abu ya kama da wani, kamantakekeniya, kokarin gano kamantakekeniya tsakanin abin da aka gani da abin da za a fassara. Kana manta mai magana akan wato cewa su ababen da mutum ke gani a ru'ya saliha din akwai codings, akwai wanda suke rumuz ne, wato wasu isharori ne, akwai kuma wanda yake za a ganshi karara, irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce idan ya farki yana ganin shi kaman kaman hasken asubahi. Akwai abin da in ka ganshi yadda ka ganshi haka yake, baya buƙatar wata fassara, kai ma da kanka zaka gane me yake nufi. Amma akwai abin da in ka ganshi ramzi ne, yana buƙatar wanda zai fassara shi, shine ma'anar ta'bir din. Kamar yadda aka san cewa akwai misali abubuwa da zaka gani a jikin lantarki ko ta na'ura ko a jikin program na computer, kaga ba kowa ke iya fahimtar me yake nufi ba sai wanda yake masani akan wannan harka. Amma kaga abinda zaka gani akan screen, akan interface na screen, wannan kowa da yake da gama garin ilimi ko fahimtar me computer take nufi zai iya fassara shi. To, irin waɗannan da suke buƙatar fassara su muke magana anan, waɗanda ake amfani da kiyasi, analogy kenan, shine wato kiyasi, wato gwadawa. Sannan kuma akwai at-tamthil, shine wato suna bada misalai ne, misalai na abun da ya kama da juna, da kuma al-i'tibar. I'tibar shine tsinkayi, ka tsinkayo abun kaman al-ma'anawi bil mahsus, al-ma'qul bil mahsus, abun da yake hankali ke tsinkayo shi sai ya canza shi ya juya shi zuwa ga abin da ba a iya gani. haka kamar da Ibnu Qayyim yake buga misali Allah ya gafarta mishi cewa in ka dauki kaman afiyab riga ko alqamis tufafi ko afiyab idan mutum ya mafarkin yana sanye da wani tufafi na musamman tufafi ko an ba shi dotan tufafi ko makamantan su ana fassara shi da cewa addini ne to menene wannan kiyasi ne yanzu musamman idan ya ga tufafin da tsayi da tsafta ko kuma ya ga wani datti a jikin tufafin sa tsayin nan da tsafta na nuni zuwa ga tsafta da tsayin addinin sa in ya ga datti na nufin wani barna na iya samun sha addinin sa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara yace rigan nan addini ne da ilimi to wannan abin na abin da akai analogy tsakanin riga da addini ko ilimi saboda in ka lura yadda riga take suturta mutum haka ilimi da addini suke suturta shi yadda riga take ba mutum wato ta sa mishi al'aurar sa ta sa yayi kyan gani ya zama presentable a gaban mutane haka addini da ilimi suke mai to wannan shine kiyasin tsakankanin su haka allaban nono da ake ta'awilin sabil fitra in an ga mutum ya sha nono an farki kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada al fitra lafiyayyen dabi'a ko halitta me yasa akai wannan kiyasin saboda abin da ke cikin nono da shi da al fitra na lafiyayyen abinci ga rayuwa shi nono lafiyayyen abinci ne ga jiki ita kuma fitra lafiyayyar abinci ne ga rayuwa ga kyakkyawan tafiya kyakkyawan rayuwa dan haka zaka ga yaro kankani idan an raba shi da nono ko an raba shi da fitrar sa duk zai samu tasgaro kenan dan haka fitratul islam take ake fassara ta da ake fassara nono da fitrar islam haka saniya da ake fassara ta da matsayin addini ko alkhairi kuraye kasa saboda saniya dabba ce wacce take tana da yawan alkhairi da karancin sharri haka an fassara ainihin alkhasham kusuturin itace musamman an gansu yankaku ko jinginannu sai a fassara su da munafikai kamar yadda Allah yake cewa ka annahum khushubun musannada saboda abin da yake tare da su shine yadda munafiki kamar ba shi da rayuwa a jikinsa haka wannan itace shi ma ba yi da ruhi a jikinsa haka yadda wannan ita ce yake wato gashi nan bai da wata daraja haka munafiki yake bai da ta daraja bai da alkhairi shi ma bai da wannan alkhairi haka kuma ake fassara wuta in an ganta a farki ake fassara ta da fitina saboda kamar yadda wuta take lalata abubuwa haka fitina yake lalata rayuwa gabaki daya haka kuma taurari akan fassara su da malamai ko manya ko masu daraja saboda taurari su ne suke shaitar da mutane wa alamat wa bin najmi hum yahtadun to haka malamai da jagorori su shaitar da mutane haka ruwan sama aka fassara shi da rahama da ilimi da sanin hikima saboda abin da ke cikin ruwan sama na rahama da samun arziki haka kuma fitar jini daga jikin mutum ko makamancin sa akan fassara shi da fitar dukiya saboda dukkanin su suna da dinnan tasiri ga jiki wajen karfin sa to haka yahudiya wan nasraniya inda mutum zai ganshi a cikin yahudu ko nasara ko yaga ya saka sutarar su ko yana mu'amala da su to alamar bid'a kenan wannan addini saboda yahudu da nasara sune kan gaba wajen kabiloyi a cikin addinin sama haka akan fassara karfi akan fassara shi da nau'o'i na makamai ko abubuwa masu daraja saboda darajar karfi da yadda yake da tasiri wajen gina abubuwa haka akan fassara kanshi binnan akan yabo da za a yi wa mutum ko wani aiki mai kyau da zai yi haka mummunan binnan wari kuma akan fassara shi da ainihin wato abokan gaba ko makamantan su da binu akan fassara shi da yana nuni zuwa ga abinci mai dadi ko aiki mai kyau zakara yana nuni zuwa ga babban mutum ko babban jagora maciziya takan iya nuni zuwa ga abokin gaba ko dan bid'a wanda yake da wato goba tare da shi haka nan kwari waɗannan ants haka hasharat takan zo da ma'anan wato wawayen mutane marasa tunani haka nan kuma abin nan in an ga kare to yana iya daukan fassarar wato abokin gaba amma wanda yake a boye wanda yake mai sharri amma sharrin shi ba zai kai ko ina ba ko kuma dan bid'a wanda yake bin son zuciyarsa yake kin addinin sa yayin da bera kuma ake fasara shi da fasikar mace mutum yar banza zaki kuma da mutum wanda yake mai kaharu wanda yake yafkar era su yi fi karfin kowa eh da makamantan su to haka daga cikin usulul ta'bir malamai sukan dauki kulliyat su kawo kamar yadda shi bulqa ya kawo alal misali yana cewa duk inda aka samu wi'a'ul lil ma'i fa huwa dalun alal asas mazubin ruwa yana nuni zuwa ga kayan daki wanda ya kuma zama abun nan wa'un ne lil mal abun saka kudi kaman jaka ko akwati ko asusu yana nuni zuwa ga zuciya haka kuma abinda aka ga wuta ta kona yana nuni zuwa ga wani bala'i ko musiba eh ba a sa ran zai gyaru yayin da idan mutun ya ga jikinsa ya zama babba ko wata gaba shi ta wuce yadda aka saba gani kaman hannu ko kafa ko hanci ko azzakarin sa ko wani abin sa ya ga ya wuce kimar yadda aka sani kaman gemu kaman hannu to yana nuni zuwa ga karu alkhairi da gababun da suke na alkhairi din amma kaman hannun hagu ne zai zama sharri haka idan kaman al'aura sani ta zama tana abin nan ko kuma al'aura mace ta ganta a makshufa wato a fili alama ne ta sharri haka kuma sutura idan mutum bai ga ya saka wata sutura wanda ba inda aka saba sata ba kaman ya saka hula a kafa ko ya ga ya saka rawani ya daura shi a kwankwaso kuma ta daga ta saka niqabi a ainihin wato madaurar zananta to wannan ma yana nuni zuwa ga wato samun wani juyin juye hali wanda yake mara kyau ne haka mutum ya ga an bashi muƙani na kaman minista ko gwamna ko malanta ko limanci in ya zama dama a rayuwarsa ta asali ya dace da wannan muƙamin to alama akan da ya samu wani daukaka a duniya amma in a rayuwar shi ta asali bai dace da wannan muƙamin ba to tayi wani sharri ne ko wani tonan asiri ya same zai gama da shi haka mara lafiya in aka yi mafarkin sa yana fita ko yayin mafarkin kanshi yana fita daga gidansa ba tare da yayi magana ba ya fita shuru to alamar zai mutu ne nan kusa in ko yayi mafarkin yana fita tare da magana da yake to alamar zai ji sauki ne tafiya tana nuni zuwa ga wato canza wuri daga wuri zuwa wuri yayin da mutuwa ganin mutun ya mutu a mafarki tana nuni zuwa ga tuba da koma zuwa ga Allah saboda mutuwa komawa ga Allah ne kamar da Allah yake cewa summa ruddu ila llahi mawlahumul haqq waɗannan suna daga cikin ababen da suke wato a gurguje suna iya zama rumus da ake iya fassara wasu abubuwa da su da haka sai Ibn Qayyim yake cewa wa usulul ta'bir as-sahiha inma ukhidhat min mishkatil qur'an tuwasa na fassara ka'idojin fassara wanda suke inganta tuna fassara farki an dauko su daga hasken fitila alqur'ani ya buga misali yake cewa kaman as-safina tu'abbaru bin najat ana fassara jirgin ruwa da tsira ina aka samu wannan abin nan din ramzin shine fadin Allah fa anjaynahu wa ashabas safina sai muka tsiratar da shi na cikin jirgin ruwa a cikin tarihin annabi nu sannan haila ana fassara as-safina bitijara ana fassara ta da kasuwanci ana fassara duwatsu da zakata masu taurin kai kaman da Allah yake cewa fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa ana fassara fararen halittu ko farin koyi da mata ga sunan ka Allahunna bidun maknun haka ana fassara abin nan sharruwa da fitina da Allah yake cewa fasharibu minhu illa qalilun minhum Allah ya fitine su faman sharibahu falaysa minni da haka abin nan cin naman mutum kaga kana guguyen naman shi ko kana cin abin nan hancin sa ko kunnan sa wannan gulma kenan gaiba kenan a menene da Allah yake cewa ayyubu adukum an yaakula lahma akhihi maitan fakarihtum haka makullai da wani zai mafarki ya ga shi dauke da makullai to zai tara dukiya ce wanda bai san alherinta da rashin alherinta ba irin kamar da Allah ba da labari game da Karuna da yake cewa ake cewa wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulul quwwa yana da tarin maballai makullai haka nan su albasa da citta da tafarnuwa suna nuni izuwa ga mutum zai zabi wani abu na ƙasa ya bar na sama zai zadi wanda yake ba mai kyau ba atastabilu wanda zai huwa adna billazi huwa khair da makamantan su haske fa ana fassara haske da shari'a ana fassara duhu da bata shi yasa aka ba da labari cewa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya ce wani mutum mai suna Al-Habis ibn Sa'd al-Ta'i da ya bashi alƙalanci sai ya ce masa yayi mafarki ne ya gani ya ga Umar yake cewa na ga rana da wata suna fada taurari kuma sun ja sahu biyu sai Umar ya ce mashi ma'a ayyihima kunta to kai tare da wanne a cikin su kake ce ma al-qamar al-shams sai na gani ina goyen bayan rana wata ne sai Umar ya ce to kunta ma al-ayatil mahmuda eh to kana da kana bangaren abun yabo idhab falasta ta'malu li amalan amma ka tafi ba za ka yi mini wani aiki ba wala tuqtalu illa fi labasin min al-amri kuma ba za a kashe ka ba sai a cikin wata fitina wanda ba za a gane gaskiyar ta ba aka ce wannan mutumin asufin aka kashe shi Allah shi kyauta haka nan ibnu qayyim ya karba da labarin cewa an tambayi wani mai fassara farki aka ce wani ya ce naga rana da wata sun shiga cikin ciki na sai ya ce mishi ta mutu mutuwa zaka yi ya fi kama wuja da fadin Allah fa idza barika al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar yaqulu al-insanu ayna al-mafar sannan daga cikin usulin haida yau akwai adabiyu wanda take nuni zuwa ga mutum musulmi da kalma mai dadi kamar yadda annabi ya kwatance da ita sai kuma guna wanda take nuni zuwa ga akasin haka sai kuma gunki ganin gunki a mafarki na nuni zuwa ga mummunan mutum ko mummunan ra'ayi ko mummunan tafarki yayin da kuma gona take nuni zuwa ga aiki aikatuwa in kaga kuma gonar ta kone to aikin zai lalace kenan da dai misalai iri daban-daban wanda ake bugawa tafiya madidiciya tana nuni zuwa ga siratul mustaqim yayin da kuma fito al'aurar mutum ya ga sirrin shi ta cire an ga al'aurar sa to zai aikata wani zinubi ne wanda asirin shi to na asanidin zinubin nan haka nan inda mutum zai ga yayi gudu har ya tsira ma wani abu to alamar cewa daga karki zai kai labari ko da ya sha wahala nitsewa a ruwa na nuni zuwa ga shiga ga fitina yana nuni zuwa ga shiga cikin wata fitina wanda bai san da za a yi aita ba to zaka kamar yadda muka ambata tun farko shi mafarki misalai ne Allah subhanahu wataala yake bugawa ko a ce mala'iku suke buga ma ruhin mutane suke buga ma kuruwar dan adam wanda shi kuma sai ya gani saboda alaka shi da wannan kuruwa domin ya samu ya fassara ko ya san abin da yake ciki wanda zai faru da shi a nan gaba ko wanda ake tsoratar da shi a nan gaba ko wanda ake sa rai ya samu alkhairin shi idan ya kokarta to wannan kenan a takaice kwarai da gaske dangane da usul na ta'wil na ta'bir malamai suna maganganu game da kashe-kashen mafarki din ko kashe-kashen at-ta'wil kamar yadda al-Imam al-Baghawi ya kawo cewa akwai hanyoyi guda biyar na farko ana iya da yace ilm anna ta'wil ar-ru'ya yanqasimu aqsaman fasar mafarki ya kusa gida a daga ciki akwai yace faqad yakunu bi dilalatin min jihati al-kitab za iya fassara shi da wata fuska ta bangaren al-Qur'ani aw min jihati sunna ko kuma ta bangaren sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw min al-amthali as-sa'ira bayna an-nas ko kuma ta amfani da karin magana da ke yawo tsakanin mutane wa qad yaqa'u ta'wil 'ala al-asma'i wal ma'ani ko kuma akan sunaye da ma'anonin su wa qad yaqa'u 'ala al-diddi wal qalb ko kuma akan akasin abu ko abin da aka juya to shine kamar yadda muka buga a baya nan kusa cewa al-hablu ana fassara shi da al-qawari da Allah ya ce wa tasimu bi hablillah da kuma cewa as-safina ana fassara ta da tsira fa anjaynahu wa ashabu as-safina da al-khashab da muka ce ana fassara shi da munafikai kamar da Allah yake cewa ka annahum khushubun musannada sannan duwatsu da ake fassara su da taurin rai da Allah yake fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa da kuma mara lafiya da ake fassara shi da munafinci kamar da Allah yake fi qulubihim marad da kuma al-bayd wato farare ana fassara su da mata ka annahun nabidun maknun cikin safat kenan haka ana fassara su kuma da ainihin wato sutura kamar da Allah yake cewa hunna libasul lakum to sannan ana kuma fassara ruwa da fitina a wasu lokuta da Allah yake cewa kamar sai da Allah yake cewa la askainahum ma an ghadaka linaftinahum fi linaftinahum fi din nan da Allah ya fada sannan cin naman wani ana fassara shi da ainihin wato gulma kamar yadda yace ayyuhubu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan idan aka ga wani sarki ya shiga wani gari ko wani gida idan gurin bai kamata a ce an ganshi ya shiga irin shi ba matsayin shi na babban mutum to musiba ce da kaskanci zai faru da shi kun kuma wurin shi ya kai ya shige shi to musiba da kaskanci za ta faru da mutanen wurin kamar da Allah ya ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa dakhalu izzata ahliha wa ja'alu izzata ahliha adhillatan wa kadhalika yaf'alun wannan sa daga cikin at-ta'wil bi dilalatil qur'an akwai at-ta'wil bi dilalatil hadith kamar da muka ambata kaman al-ghurab wato hankaka yu'abbaru bil rajul al-fasik saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da cewa fasiki ne haka tsira da annabi ya ce in khamsu min ad-dawab fawasiq to duk ɗaya daga cikin su da mutum ya gani wannan alama ce haka lankwashashen kashi na haƙarƙari ana fassara shi da ƴa mace da kamar da annabi ke cewa innal mar'ata khuliqat min dal'in kamar da yake cikin Bukhari haka nan al-qawarir wato kayan qaras shi ma ana fassara shi da mata inda annabi ya ce rifqan bil qawarir ya anjasha na cikin hadisin Bukhari da Muslim shi ma to haka dai ake tsitsinta sai kuma ta bangaren kaman fassara da ainihin wato karakaran maganganu kamar abin nan tonan rani to ana fassara shi da makirci kamar da akan ce man hafara hufratan wa qafiha mai gina ramin mugunta ya gina shi idan gaje to wannan ana yi fassara shi da mutum zai gina taka rami to kamar ko kuma su wani suna haka mishi rami to kamar alama suna shirya mishi wani tuguri sai kuma mai diban itace al-hatib ana fassara shi da annamimi saboda ko kuma ana fassara shi da annamimi saboda abin nan waccan da Allah ya ce matan da Allah ya ce wa mar'atuhu hammalatul hatab ana fassara shi kuma da mutum wanda yake ne yayi saboda karin magana da Larawa suke cewa hatibu lailin ne kwashe cikin dare zai je kwaso abin da zai cutar da shi tsawon hannu ana fassara shi da aikin alkhairi saboda wannan hadisi annabi yake cewa inna mutuwa da ta fara bina daga cikin ku ita ce mai tsawon hannu sai aka tarar wato mata shi ce mai alkhairi din nan haka abin nan jifa da duwatsu ko da makani ko da kibiya ana lissafa shi da kazafi da haka saboda Allah ya ce wallazina yarmunal muhsanat sai kuma wanke hannaye ana fassara shi da alyas kamar yadda suke fada a larabci su ce gasaltu yadayya anka na dauke tsammani daga barinka sannan akan yi amfani da sunaye wajen fassarar mafarki kamar aga mutum mai suna Rashid sai a ce to Rashid ne ko aga mutum mai suna Salim sai a ce to Salama ce kamar yadda yazo a cikin hadisin da ke cikin sahih Muslim na Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu zata laylatin fi ma yara na'imu ka anna fi dari Uqbah bin Rafi fa utina bi rutabin min rutab ibn Tab fa awwaltu rif'a lana fi dunya wal afiya fil akhirah wa anna dinana qad daba yana cikin sahih Muslim wannan hadisin a cikin kitabur ru'ya annabi ya cewa sanas dan malik nayi mafarkin mun je gidan Uqbah ibn Rafi' to Rafi' daukaka sai na fassara wannan da ar-rif'a fi dunya sannan aka zo mana da dabino na Rutabi ibn Tab sai na ce to mun samu ainihin wato al-afiya zamu samu al-afiya fi dunya fil akhirah sannan kuma anna dinana qad daba daga Rutab din ana amfani da irin wannan haka abin nan Ibn Sirin aka ce yana fassara ya'yan dabino da niyyar tafiya kuma yakan fassara bin nan sosan danga shi ma da tafiya saboda yadda yake bin layi ko danga idan a ciki babu wani mummunan abu da aka gani yana fassara shi da haka so sannan akwai ta'wili da ma'ana abu kaman ainihin wato wani dan itace to akan fassara da ma'anar shi kamar dabino din ko kamar guna za a fassara shi da cewa abu ne mai daci ko kamar rubabban abinci lalacewa kenan ko kuma kamar ainihin wato abun nan konso wanda yake babu komai a cikin sa kamar konson abin nan kamar aga dawa amma sai zama kaikai ne kai a cikin buhun babu dawar to zai zama mutun zai yi wani abu mara amfani kenan ko mai karancin daraja haka narjisa wannan turare wannan bishiya wacce take mai turare ta bakin rafi da ake yabata ake bada tarihin ta aka ce wata mata ta taba ce mu wani mai fasara mafarki na yi farkin na ga mijina ya aiko ya miƙo mini fulawa ta narjisa sai mai wannan fasara ya ce mata to mijinki zai sake ki ne kuma zai rike kishi yake saboda da ya miƙa miki ke fulawa mai mutuwa yanzu ita kuma kishi ya miƙa mata wani ita wani wato abin zangarniya mai kyau ita wannan fulawa yanzu ta bushe to haka akan yi ta'wilul did abinda yake did wal qalb alal misali abin nan al khawf fi an-nawm yu'abbaru bil am tsoro a cikin bacci ana lissafa shi ne da aminci saboda fadan Allah wal yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ya ce zai canza musu daga tsoron su zuwa aminci wal amnu fihi yu'abbaru bil khawf mutum kuma ya ganshi cikin aminci a cikin bacci to ana lissafa shi da tsoro haka gengedi ana lissafa shi da nutsuwa kamar yadda yake iri ga shihum nu'asu amanatan to haka kuka akan fassara shi da farin ciki ko kuma a fassara dariya da bakin ciki duk wannan diddi kenan ko a fassara annoba da yaki ko yaki da annoba ko gaggawa da nadama ko nadama da gaggawa sa'an nan akan fassara al-ishq kauna mai tsanani da hauka ko hauka mai tsanani a fassara ta da kauna haka nan akan fassara kasuwanci da aure ko kuma aure da kasuwanci duka wannan tarjamatu diddi biddi ne haka akan fassara ainihin wato canza gida daga wani gida zuwa wani da tafiya ko kuma tafiya a fasashi da ma'anar canza gida daga gida zuwa gida to haka kuma daga irin wannan ne idan mutum ya farki yana jin kishi to alamar zai koshi ne da ruwa ko ya farkin talauci sai a fasara da wadata ko ya farkin wadata a fasara da talauci ko ya farkin ya ji ciwo a fasara da warkewa ko ya warke a fasara da ya ji ciwo haka kuma ake fasara karuwan abu da raguwarsa kamar karuwan sautin abu sautin wani malami ko wani shugaba a ji muryar shi ta yi kara ta wuce ta da alamar zamanin shi ya kusa wucewa haka akan fassara ainihin wato kamar yadda muka faɗa da zu mata da bera to haka nan kuma har ila yau akwai ana iya samun daga cikin abin da ya kamata a lura da su shine ana iya samun caccanzawan ma'anar waɗannan mafarkai kamar yadda muka mata tun a baya da gurgurdan mutumin da ya mafarkin da lokacin da irin zamanin da irin yanayin inda ya mafarkin alal misali shine ibnu sirin ya kasance an ba shi labari wani mutum yayi huduba aka ce wani mafarkin yana huduba akan munbari sai ce to zai samu shugabanci in kuma ba ahalin shugabancin bane fa sai ce to za a kere shi ne za a crucify din shi ne shine zaka ga akwai misali share da ake bugawa cewa an tambayi ibnu sirin wani ya ce mishi kamar da ibnu kutayba ya kawo a littafin shi da muka ambata na tabiru ru'ya wani ya ce mishi alaga ta malam naji ana kiran sallah ya ce mishi zaka yi aikin haji ne wani ya ce ai ni ma naji irin haka ya ce kai kuma zaka yi sata a yanke maka hannu sai aka ce mishi alaga ta malam to ya haka sai ce wancan na farko saboda yana da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan aiki da haka sai ne mishi fasara da wa'adhin fil nasi bil hajj wannan kuma shi kuma yanayin shi da ɗabi'arsa ba irin na wancan bane sai ne mishi fasara da thumma adhana mu'adhdhinun ayyatuha al-iru innakum lasariqun, kuma kowanne daga cikin su haka din yadda wannan malami ya ambata haka ya fara da shi. To haka idan da mutum a cikin baccin shi zai ga idan ruwa tana gudana yana nuni zuwa ga alheri, yana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mafarki irin wannan na alheri. Ma'ana da mutum zai ga ya mafarki anan ya ga cewa abinda idan ruwa na gudana to alama akan aikin shi, aikin shi na alheri ne zai gudana, zai mutu ya bar aikin alheri kamar da muka ji a baya game da ainihin wato sahabi Usmanu dan Maz'um. To ina ganin gashi lokaci ya kore mana, amma za mu dan kara kamar koda minti biyu don mu gama da wannan gaban. Na sun buga mana wasu misalai da suke irin waɗannan, kamar misali mafarki wanda zaka ganshi ka ganshi karara yadda ka ganshi shine kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mafarkin fathu Makka, da Allah ya bada labari da kad sadaqallahu rasuluhu ru'ya bil haqq. Khuzaimatu dan Thabit, kamar yadda hadisin ke cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da musnad da musnad Ibn Abi Shayba, ya bada labari cewa Khuzaima din yayi mafarki yaga yana sujuda akan goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace annahu sajada ala jabhatihi nabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yayi sujuda akan goshin sa. Fataja'alahu wa qala, sai annabi yace mishi saddiq ru'yaka, so ka gaskata mafarkin ka. Fasajada ala jabhatihi, sai yayi sujuda akan goshin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kuma wannan mafarkai a mutum yana iya gani da kansa, kuma yana iya gane masa wani makusanci kamar da ko miji ko mata ko jika ko dalibi ko abokin kasuwanci ko classmate, suna iya su gane mutum wani mafarki su bashi labari ko kuma a gane mishi sai gama ba da shi zai faru ba da wani shi zai faru, kamar da ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sharhus sunna zala yin farkin ya ga Abu Jahal na mishi mubaya, ashe kuma ba shine da mubaya ba, sai da dan sa Ikrima ya mubaya, sai annabi ya ce hadha huwa, wannan shine. Haka aka yi mafarkin ma Usayd ibn al-As cewa zai an ganshi ya zama sarkin Makka, sai zama ba shi bane, ashe dan shi ne mai suna Attab ibn Usayd shine ya zama sarkin Makka din. Duk wannan yana iya faruwa, wallahu ta'ala alam. To amma abin da ke so na fadi a ƙarshe shine yana da kyau mu sani cewa waɗannan fa abubuwan suna canzawa da gurgurdan mutane da zamani da gurgurdan himmarsu da addininsu da kulawarsu da ibadar Allah da gaskiyarsu da yadda suke rayuwa, duk waɗannan suna iya canzawa. Don haka in sun canza za a canza fassara, ba dole bane wannan fassarar su zama koyaushe haka suke. Shi yasa zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan farki, sahabban shi kuma sun fassara da wani abu. Kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara an kasance ana fassara dabino da addini da zuma ita ma da addini, daga baya kuma ana fassara su da karatun alqur'ani da ilimi da abubuwa makamantan haka, daga baya kuma da mutane suka zama himmarsu ta yi karanci game da addini, sai da mutum ya ga wannan abubuwan sai da ya fassara ne su da samun duniya da samun abubuwa na duniya ba kuma abubuwa na addini kai tsaye ba, saboda mutane a baya-baya ba su damu da addini din ba. Za mu saurara anan sai Allah ya hada mu a darasi na gaba insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.